sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Litinin 27 ga watan Satumba na shekarar 2021. Sarki Hashim Gumel ne tare da Amina Bahara Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke fara cikin kamfanin wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar kabilar Igbo ta Ohani ta gargaɗi kungiyar rajin kafa ƙasar Biafra ta IFAP tun haramta tutar Najeriya a yankin kudu maso gabas. A jamhuriyar Nijar kuwa majalisar dattawa ce ta fara zaman nazarin kasafin kuɗin baki. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan shirin cika shekaru 61 da samun cin gashin kan Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da za mu kamo, amma da farko sai mun fara da labaran duniya.
Litinin ne mai gabatar da kara a kotun da ke hukunta manyan laifuka ta ICC da ke birnin Hague. Yana mu kotun da ta ba shi izinin ci gaba da gudanar da binciken laifukan yaki kan kungiyar Taliban da daular Islama ta Khorasan a Afghanistan. Kotun ta ICC ta shafa shekaru 15 tana bincike kan laifukan yaki da ake zargi da aikatawa a Afghanistan. Amma gwamnatin Afghanistan mai samun goyon bayan Amurka ta dakatar da binciken a bara, wanda ta ce tana gudanar da nata binciken kafin kungiyar Taliban suka hau mulki a watan jiya. Kotun ta ICC ita ce kotu ta ƙarshe da za a bincika laifukan yaki lokacin da kasashe da ke membobin kungiyar ba za su iya ko ba su san gudanar da bincike da kansu. Sabon mai gabatar da ƙara na ICC Karim Khan ya ce tunda gwamnatin Kabul da duniya ta amince da ita ta kau, akwai babban sauyi a al'amarin. Alƙalan kotun ICC za su duba buƙatar Khan. Masu binciken sun gudanar da binciken laifukan da ake zargi ga dukkan ɓangarorin da ke rikicin, ciki har da sojojin Amurka, sojojin gwamnatin Afghanistan da mayakan Taliban. Mai ba shugaban ƙasa Joe Biden shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan na shirin tafiya Saudiya. Sullivan zai gana da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman, yayin da Amurka ke matsa lamba wajen ganin an dakatar da kai hari-hari da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin masarautar da 'yan tawayen Houthi a Yemen. Wannan a cewar wasu manyan jami'an gwamnati guda biyu waɗanda suka yi magana kan sharaɗin cewa ba za a bayyana sunansu ba. Sullivan zai kama hanya a yau Litinin, kuma zai kasance jami'i mafi girma a jerin jami'an gwamnatin Biden da zai ziyarci Saudi Arabia. Fadar White House ta yi watsi da yarima mai jiran gado tun bayan da rahoton CIA ya bayyana, wanda ya nuna mai yiwuwa ya amince da kisan ɗan jaridar Washington Post kuma mai sukar Saudiya Jamal Khashoggi. A yau Litinin, majalisar wakilan Amurka za ta fara yin muhawara akan kudirin dokar samar da ababen more rayuwa na dala triliyan ɗaya gabanin shirin kaɗa ƙuri'a a ranar Alhamis kan wani muhimmin matakin gudanar da ayyukan da suka shafi cikin gida da ke a jerin manufofin shugaba Joe Biden. Shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi ta sanar da ranakun a cikin wasiƙa da ta aika wa 'yan jam'iyyar Democrat ranar Lahadi da kuma a cikin hirar talabijin, inda ta bayyana cewa tana sa ran kudirin zai yi nasara. Ta ƙara da cewa ba za ta kawo kudiri majalisar ba idan ta san cewa babu goyon baya a kai. Biden ya kuma nuna ƙwarin gwiwa yayin da aka tambaye shi game da kudirin. Yana mai faɗa wa manema labarai ranar Lahadi cewa al'amarin zai fi ɗaukan hankali a makon nan. Majalisar dattawa ta amince da shirin samar da ababen more rayuwa a cikin ƙuri'ar da aka kada a watan da ya gabata, inda 'yan jam'iyyar Republican 19 suka haɗa kai da mambobi 50 na jam'iyyar Democrat. Kuɗin ababen more rayuwa tare da kusan rabinsa a cikin sabon kasafin da gwamnati za ta kashe zai gyara tsofaffin hanyoyi daga Doji da maye gurbin hanyoyin ruwan sha mai haɗari, ƙara sabbin kayan aikin magudanar ruwa, faɗaɗa hanyoyin jiragen ƙasa da inganta filayen jirgin sama. Firayim Ministan Koriya ta Kudu ya ce ƙasar za ta ba da allurar inganta rigakafin COVID ga mutanen da ke cikin haɗarin gaske na kamuwa da cutar. Kim Bukum ya ce ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi za su kasance cikin waɗanda ake ganin sun fi shiga haɗarin kamuwa da cutar. Ana sa ran hukumar kula da cututtuka da rigakafi ta Koriya za ta ba da sanarwar shirye-shiryen a yau Litinin. Shirin alurar inganta rigakafin COVID-19 na zuwa ne yayin da aka sami ƙari a yaduwar COVID biyo bayan bikin damina na Korea da ake kira Chuseok wanda aka gudanar a cikin kwanaki uku. A cikin makonnin da suka gabata, mutanen da ba su karbi cikakkiyar alurar rigakafi ba sun kai sama da kashi 85 na waɗanda suka kamu da cutar, inji Prime Minister a cewar New York Times. Dusan tsaunin Cumbre Vieja da ke tsibirin Canary na ƙasar Spaniya na ci gaba da kwararar da wuta mako guda bayan fara amayar da wuta, lamarin da ya tilastawa dubban mutane tserewa daga gidajensu. An sake bude filin jiragen sama na yankin, amma harkokin tashi da saukar jiragen sun tsaya cik yayin da toka ke ta toshe hanyoyi, sannan ruwan wuta yana yawo a sama. Hotunan jirgi mara matuki sun nuna kwararowar wuta tana gangarowa daga dusan Cumbre Vieja yayin da fashewar ta yi barna a tsibirin Canary na La Palma. Haka zalika, hotunan tauraron dan Adam sun nuna fashewar daga sararin samaniya. A jiya Lahadi, Papa Roma Francis ya yi magana akan wannan bala'in daga birnin Vatican, yana mai cewa suna saka al'amuran yankin da suka tsire cikin addu'o'insu da tunaninsu. Cibiyar kula da taswira da haƙar ma'adinai ta Spaniya ta ce jirage mara matuƙa sun ɗauki hotunan dutsen a lokacin da ya faɗo ƙarƙashin nauyinsa. La Palma yanki ne da ke ɗauke da mutane sama da 83,000, kuma kusan 6,000 ne aka tilastawa ficewa tun lokacin da aman wutar ya fara cinye gidajensu a makon da ya gabata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar kabilar Ibo ta Ohanes ta gargaɗi kungiyar rajin kafa Biafra ta IFAB kan haramta tutar Najeriya a yankin kudu maso gabas da ayyana zaman gida ta yi a ranar Asabar ta gabata. Alfonso Zokurigwe na ɗauke da ƙarin bayani.
Kungiyar kabilar Ibo ta Ohanes Ndibo ta ja kunnen kungiyar IPOB mai fafutukar kafa ƙasar Biafra kan haramta tutar Najeriya a yankin kudu maso gabas da kuma ayyana zaman gida a ranar 1 ga watan Oktoba mai gabatowa. A ranar Asabar da ta gabata ne kungiyar IPOB a cikin wata sanarwar da aka rarrabar a Oka babban birnin jihar Anambra ta ayyana ranar 1 ga watan Oktoba a matsayin ranar zaman gida tare da umurta da a cire tutocin Najeriya a duk fadin yankin kudu maso gabas.
We wish to warn IPOB to desist from making things difficult for Ndibo.
Mazi Okechukwu Isi Buzuro, babban sakatare na kungiyar Ohanes Ndibo kenan na cewa, muna so mu gargaɗi kungiyar IPOB da ta daina wahalar da 'yan kabilar Ibo. Bai kamata a fara kirkiro wani yanayi na tashin hankali a kudu maso gabas ba. Saboda haka, muna kira ga kungiyar IPOB da ta soke wannan matakin, saboda matsawa matasan mu cire tutocin Najeriya zai sanya su cikin haɗari, kuma hakan ba zai amfani al'ummar Ibo ba. Kungiyar Ohanes Ndibo ta nesanta kanta daga wannan. Mazi Okechukwu Isi Buzuro dai ya buƙaci al'ummar yankin su fito su gudanar da harkokinsu na yau da kullum a ranar 1 ga watan Oktoba ba tare da wata fargaba ba.
We are still under the Federal Republic of Nigeria.
Mazi Isi Buzuro kenan, inda ya ƙara da cewa har yanzu muna ƙarƙashin Jamhuriyar Tarayyar Najeriya. Har yanzu yankin kudu maso gabas yana ƙarƙashin mulkin Jamhuriyar Tarayyar Najeriya. To kome wasu ke cewa game da wannan batun?
I'm not liking the situation I found ourselves in.
Mr. Emeka Ona kenan yana cewa, ba na son halin da muka tsinci kanmu a ciki, saboda baka kashe tattalin arziki don kana neman yanci. Wannan ba yi ba ne, kuma idan har ɓacin rai ne suke so su nuna, to sai su tafi can Abuja su je su nuna.
The opposite of therefore is dealing with the same members that contribute for this outfit.
Kenan wani mai suna Jude Udachara yana cewa, ba karamar asara bace IPOB tana gallazawa su mabiyanta da ke ba da gudunmawa ga kulawarta. Tana kashe musu kasuwanci, tana rufe musu hanyoyin cin abinci, yayin da sauran 'yan Najeriya suna gudanar da harkokinsu ba tare da wata matsala ba. Maganar zaman gida ranar 1 ga watan Oktoba ai magana ce mara kan gado, saboda ranar hutu ne, kuma duk Najeriya kowa zaman gida yake a wannan ranar. Sun ce a cire tutar Najeriya a nan, to shin wa zai cire? Duk hayaniya ne suke, kuma ba za su iya sanya nasu tutar ba. to sai dai Uzoma Ibekwe yana goyon bayan soke tutar Najeriya da zaman gida a ranar 1 ga wannan October tare da cewa shin waye Najeriya ta taba taimakawa Najeriya ba ta taba taimaka mana ba zamu fice daga Najeriya kuma dole ne mu fara daga wani gurin Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Umahia Najeriya
Majalisar Dokokin Jamhuriyar Niger ta fara zaman ta shekara a jiya Litinin domin nazarin kasafin kudaden shekarar 2022 bayan da gwamnatin kasar ta aiki da daftarin dokar tsarin kasafin a ƙarshen makon jiya wakilin murya Amurka a Yamai Solomon Barma na dauke da ƙarin bayani
sama da biliyan ko miliyar 2888 na sefa ne gwamnatin ta Niger ta kuduri aniyar kashewa a tsawon shekarar 2022 domin gudanar da ayyukanta a fannoni daban-daban na rayuwar al'umma mabari kenan majalisar dokokin kasa ta fara wannan zama na tsawon watanni uku da nufin nazari akan bukatun na bangaren zartarwa Honorable Hadiza Kafugu na daga cikin mahalartan wannan taro
zamu diba mu gani arzikin da gwamnati za ta sa ta yi manya ayyuka na ci gaban kasar Niger aiki da ya shahi makaranta aikin da ya shahi lahiyar jiki aikin da ya shahi makiyaya manoma aikin da ya shahi gyara hanyoyin mu na kasa aikin da ya shahi tattalin arziki aikin da ya shahi kwanciyar hankali cikin kasar mu ta Niger idan ka za mu doki lokaci mu jiddi ba mu gani in arzikin da gwamnati ta sa na bunƙasa ayyukan ganata duka in ya isa ya sa a samu wadata aikin nan ai aiki da kyau dan ci gaban kasa
matsalar tsaron da ke ƙara tsananta a nan Niger da kuma koma bayan al'amura sanadiyar annobar corona sun janyo ƙarin biliyan 57 akan kasafin shekarar 2021 mai biliyan 2830 ana sa ran samar da galibin waɗannan kuɗaɗe ta hanyar kuɗaɗen shiga na cikin gida yayin da za a samu sauran kason daga kungiyoyi da manyan kasashen duniya a minnan Niger da yake jawabin bude wannan taro kakakin majalisar dokoki Sain Umaru ya ja hankulan ƴan majalisar su mai da hankali dan ganin an tsayar da kasafin da ya daidai da bukatun al'umma kuma wanda ke daidai da yanayin da kasa ke ciki da yadda za a sami haɓakar tattalin arziki
nous faudrait donc organiser des journées parlementaires d'information pour l'ensemble des députés
Sain Umaru ya kara da cewa domin fahimtar da ƴan majalisar nauyin da ya rataya a wuyan su da kuma abinda ake jira daga gare su a matsayin su na wakilan talakawa Majalisar dokokin kasa za ta ba su horo a yayin wannan zama yayin da ɗaya bangare taron majalisar ke saran tantauna wasu muhimman batutuwa da ka iya tasowa
l'autre série de journée parlementaire se rapportera à la sécurité
tawagogin kakakin majalisun dokokin kasashen Benin Burkina Faso Cote d'Ivoire Gambia Ghana Guinea-Bissau Morocco Mali da Togo ne suka halarci bikin bude wannan taro a bisa gayyatar majalisar dokokin Niger da zummar kafa dangantaka tsakanin al'ummomin nahiyar Afirka Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma to kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan
yabulu ko wangi mesi be yiti kartu yabulu ham bitada wanda ga bitara wani na ina kunu ke beren bitada yabulu ko wangi mesi be yiti kartu yabulu ham bitada wanda ga bitara wana mara ki sai da iliyo mai tineni kuna na kunu ga ni wanda da wasar guru kuntele ji bale fato jabalai waina wa ana ma fulata a shan ma biya kul waina lakin ce kan mara da mere yayi mu
mere yayi mu ce ke mini zina itoriya ofiana ana duro insa zina
ayya mu bi mama
to yanzu kuma lokaci ne sanin sha'ab malam fashi zai shigo da rahoto na musamman
Najeriya kasace da Allah ya albarkace ta da man fetur ma'adinai da kasar noma mai albarka lamarin da ya bunkasa noman auduga da gyada koko da ridi citta da kanumfari masu sharhi akan harkokin yau da kullum suna nuna cewa waɗannan albarkatu da Najeriya ke da su su ne suka jawo hankalin kasar Ingila ta shigo ta mulki Najeriya lamarin da ya mai da sarakunan gargajiya waɗanda su ne shugabanni a wancan lokaci suka koma karkashin shugabancin tura mulkin mallaka na tsawon shekaru daga bisani sai bitattun ƴan Najeriya irin su Abubakar Tafawa Balewa Sa Ahmad Bello Sardaunan Sokoto Dr. Nnamdi Azikiwe da Michael Opara Chief Obafemi Awolowo da Sa Akintola suka jagoranci sauran dangi wajen fafutukar nemawa Najeriya ƴancin kai wanda ya tabbata a ranar Asabar 1 ga watan Oktoba 1960 karkashin jagorancin Sa Abubakar Tafawa Balewa a matsayin Prime Minister bayan mako guda da bikin mulkin kai sai taron majalisar ɗinkin duniya ya taso a birnin New York ta kasar Amurka Tafawa Balewa ya halarci taron inda ya yi jawabi kamar haka
Mr. President, last Saturday, the country...
Ya shugaba, asabar da ta gabata, ɗaya ga watan Oktoba, kasar da nake wakilci a wajen wannan taro wato Najeriya, ta samu ƴancin kai da ikon cin gashin kanta. Nan yau Najeriya ta shiga majalisar ɗinkin duniya tare da ɗaukar ƙarin nauyi a kanta. Faradin Najeriya, ina matuƙar godiya gare ku duka, bisa amsar wakilcinmu a wannan ƙungiya. Asabar din nan mai zuwa, Najeriya za ta cika shekara 61 cir da samun ƴancin kai. Shin ko yaya ƴan Najeriya za su bayyana yanayin rayuwa a yanzu?
Matsalar tsaro a yau ta yi kamari tunda a yanzu mutane da yawa a arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas da kuma arewa ta tsakiya manoma dubban su ko miliyoyin su sun kasa zuwa gonakin su yau an samu sabon ta'addanci na satan mutane duk inda mutane suke da birni da kauye yau ba su da kwanciyar hankali abu ne kuma dake bukatar gwamnati ce domin a cece al'umma Najeriya musamman mutanen arewa da suke fuskantar wannan matsala a yanzu
mu dai mutanen karkara babu abinda muka ta'allaka da shi illa abdi noma ya zo yuwa saboda ba tsaro na biyu ciwo shi kuma ciwon ya zama bai yuwa yanzu saboda haka muna addu'a Allah ya taimaka dan girman Allah wannan gwamnati ta taimaki rayukan ba mu da sana'a wanda ya saba da tsaro bai iya zama birni
sabuwar lokacin gama a garin Inono kauyenmu bandin sun nan sun je a masallaci ji da asuba wallahi tallahi ana ce assalamu alaikum suke sauraron din masallacin sai da suka kashe magidanta mutum 19 jiya kuma aka sun saki komawa suka je da karfe 5 na yamma suka kwashi baburan mutane guda 10
na ga maka ranar Alhamis kan raƙuma suka je suka yi ta halbe-halbe suka jike ta waɗannan mutanen kuma ranar Juma'a daidai misalin karfe 11 na rana suka saki hawo raƙuma suka tunkari garin shinkafa din da yawa Allah tsakanin ƴan sanda da sojojin da ke akwai da kuma ƴan sakai aka hada kai aka kore su da ke aka samu aka yi sallar Juma'a garin sannan bancin haka washigari ranar Asabar suka saki shiga ƙauyuka kamar irin su Shanawa suka kashe mutum ɗaya a cikin Jengero suka je suka kashe kusan mutum 11 mu fatan da kide Allah ya ba gwamnati ikon yadda za a yi a karo ƴan sanda da sojoji wanda za su ba mutanen shinkafa kariya
za a yi yara
to idan mun koma ga Allah kirista ya zama kirista na gaskiya musulmi ya zama musulmi na gaskiya shikenan idan ba wannan ake ba wallahi duk ya gara ne in mutum ya samu matsayin su za su so mishi barka suna murmurin zai ba su kuɗi daga nan ne samu kuɗi abin da ya dame su
Najeriya tana bukatar addu'a kamata ya yi ɗaiɗaikunmu da al'ummarmu ya zama cewa ya sa wannan ƙasa tamu a gaba bai mata addu'a na alkhairi
game da irin waɗannan bayanai a baya na zanta da kakakin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu da in ji abin da zai ce game da harkokin tsaro
shin rashin tsaro a ƙasa ai canje sanin yake lokacin da shugaba Buhari ya karbi mulki Boko Haram ke cin karansu ba babbuka biranen nan har babban birnin tarayya Abuja babu sakewa zuwa masallaci kwanciyar hankali babu zuwa coci kwanciyar hankali ofishin majalisar dinkin duniya ma bam aka samu aka busa shi haka hedkwatar ɗan sanda alhamdulillah wa'annan abubuwa yanzu an yi nisa yaki da Boko Haram abu ya koma dazuzzuka da kan duwatsu da suke kicciyadi nan ma kuma ana nan fafatawa da su yanzu gwamnatin Borno kokari ake ana tame da mutane kauyuka da garuruwan su inda suka tashi a bayar da
har yanzu al'ummar kasa suna kokawa game da batun tsadar rayuwa
rahotanni da yake gaban gwamnati akan yanzu haka alhamdulillah da muna tayi albarka duk da cewa ruwa yayi da gyara za a ce a gurare da yawa amma dai ana fatan in Allah ya da mana ayyuka jere sannan magana farashin abinci a dama ita duk da muna in ta zo ai abinci kan yi tsada saboda masu abinci a hannu rike shi suke yi sai an yi wata ɗaya biyu an ga ruwa ya kanka mu kafin mutane su fara fita da abinci
shin ina mafita marigayi ta fara falewa ya ba da amsa a zarar majalisar ɗinkin duniya tun a jawabinsa na farko ga abin da yake cewa
when we hear the world crying out for peace
a yayin da muka ji kasashen duniya suna kokawa tare da yin kiran a zauna lafiya kamata ya yi hakan da zaburar da mu da mutuwa wajen magance matsaloli ta hanyar yin amfani da dukkan abubuwan da Allah ya huwace mana don ciyar da al'ummarmu gaba bisa sahihiyar hanya wanda tabbas hakan zai dore habayen mambar duniya an manta da mu shima tsohon shugaban Najeriya zamanin mulkin soja General Sani Abacha ya bada haske wajen warware matsaloli da suka addabi Najeriya a daidai lokacin da yake mulki dan dorewar mulkin demokradiya ga abin da yake
Nigeria is the only country
ba mu da wata kasa da ta wuce Najeriya saboda haka wajibi ne gare mu warware matsalolin da suka addabe mu dole mu samar da ingantaccen dafan da zai tabbatar da dorewar mulkin demokradiya kana mu kauce wa yin amfani da wani tsari na wucin gadi da ba zai dore ba dole mu warware tare da magance dukkan matsalolin da suka addabe mu a tabbatar da an kawar da su kwata kwata cikin gaskiya da rikon amana dan tabbatar da hadin kai da ci gaban Najeriya shin me yasa yake yawan tunawa da shugabanni na farko a tarihin Najeriya irin su Sabo Bakar Tafawa Balewa Sadauna Sokoto Sa Ahmadu Bello Dr. Nnamdi Azikiwe da kuma Chief Obafemi Awolowo Michael Okwara da Sayo Akintola
na Usman Alhaji dole ne a tuna da waɗannan bayin Allah da Allah ya musu rasuwa kusan shekara 56 sun yi mulkin Najeriya sun yi gaskiya sun yi adalci sun riƙe amana sun taimaka ma ƙasa sun kawo ci gaba waɗanda abubuwan da suka yi kusan shine ya zama harsashi a cikin ƙasa wanda ke tafiya har zuwa yanzu don haka babu yanda za a yi waɗannan mutane a ce an manta da su ba mai yiwa bane a duniya da nabi in dai za a ambaci sunan Najeriya sai an ambaci waɗannan mutane har illa masha Allah sun yi mulki ba su gina kansu ba ba su yi san kai ba dukkansu kowa ya rasu babu wani abu wanda ya bari
to anya za mu iya samun nan gaba a daidaita wannan al'amura
to sai iya daidaituwa amma kaman da dan wahala saboda abin da zai baka tsoro yanzu koda matasa ne wadanda suke karatu a makarantu za ka ga cewa irin tunaninsu da shugabanci ya bambanta da wadannan mutane yanzu shugabanci kalilan ne wadanda yake za ka ga suna tunanin in Allah ya ba su su kamanta gaskiya rukon amana da kuma kokarin kawo ci gaba
sashen malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida Salisu Shaibu Malamfashi yanzu kuma sai
wasanni a takaice
yar wasan kwallon kafar Najeriya Tita Fashola ta zame gura kwallon ta ta hudu a wannan kakar wasannin a wasan da kungiyar ta ta Barcelona ta lalata Valencia da zurutun ci 8 da nema yar wasan mai shekaru 26 ta fuskanci kakkausan suka a cikin gida bayan da tauraron ta yi disashe a gasar kwallon kafar mata ta Aisha Buhari da aka kammala kwanan nan a birnin Ukun Najeriya to sai dai kuma tauraron nata ya koma haskakawa bayan da ta koma kungiyar ta ta taka leda Barcelona ce yake saman teburin gasar ta league ta mata da maki 9 da ta samu sakamakon nasara da ta yi a dukkan wasannin ta uku da aka buga yayin da kuma Oshiwala ce ke kan gaba da yawan zura kwallaye a gasar ya zuwa yanzu wata sabuwar takaddama na kokarin bayyana tsakanin zaratan ƴan wasan kungiyar PSG ta kasar Faransa Kylian Mbappe da Neymar tun a ranar Asabar da ta gabata ne dai lamarin ya soma bayyana yayin da na'urorin daukar hoto suka nuna Mbappe da aka sauya shi a wasa yana korafi akan halayyar Neymar masu nazarin hoton bidiyon na zargin Mbappe da siffanta Neymar da kalmar almajiri a yayin da yake korafin cewa Neymar baya bashi kwallo a lokacin wasa ana ci gaba da tafka muhawara akan ko Mbappe ya furta wannan kalmar ko a'a yayin da wasu ke hasashen cewa dan wasan yana nufin cewa shine dai Neymar baya zurawa kwallo a lokacin wasa duk da yake dai Neymar da Mbappe sun dade suna bayyana wa jama'a cewa suna da kyakkyawar dangantaka akwai rahotannin da suke cewa dariyar hakuri ce da bata kai ciki ba domin kuwa ƴan wasan biyu ba sa dasawa da juna tun sa'da Neymar ya koma kungiyar ta PSG a shekara ta 2017 a fagen wasan tennis kuma ƴar kasar Japan Naomi Osaka ta bayyana cewa tana buƙace da komawa bakin daga bayan hutu na dan lokaci da ta yi Osaka ta dan dakata daga wasan tennis a farkon wannan watan tun bayan da fafutukar kare kambin gasar tennis ta US Open ya sha ƙasa tun a zagaye na uku na gasar ta bana ƴar wasan mai shekaru 23 da ta taba lashe manyan gasannin tennis sau hudu ta janye tun da farko daga gasar French Open kana kuma bata sami halartar gasar Wimbledon ta bana ba sakamakon mai da hankali kan kula da lafiyar kwakwalwarta a lokacin da take bayyana janyewa daga gasar French Open Osaka ta bayyana cewa tana fama da matsalar damuwa tun sa'da ta lashe babbar gasar ta ta farko ta US Open a shekara ta 2018 Josele ta ce a yanzu ta soma jin sauki kuma nan ba da jimawa ba take fatan ganin ta koma filin daga Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria
a gaida na sanyin na da wani kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici
Litinin ne mai gabatar da kara a kotun da ke hukunta manyan laifuka ta ICC da ke birnin Hague. Ya nemi kotun da ta ba shi izinin ci gaba da gudanar da binciken laifukan yaki kan kungiyar Taliban da daular Islama ta Khorasan a Afghanistan. Kotun ta ICC ta shafe shekaru 15 tana bincike kan laifukan yaki da ake zargi da aikatawa a Afghanistan. Amma gwamnatin Afghanistan mai samun goyon bayan Amurka ta dakatar da binciken a bara wanda tace tana gudanar da nata binciken kafin kungiyar Taliban suka hau mulki a watan jiya. Mai ba shugaban kasa Joe Biden shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan na shirin tafiya Saudiya. Sullivan zai gana da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman yayin da Amurka ke matsa lamba wajen ganin an dakatar da kai hari-hari da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin masarautar da ƴan tawayen Houthi a Yemen. Majalisar wakilan Amurka za ta fara yin muhawara akan kudirin dokar samar da ababen more rayuwa na dala trillion 1 gabanin shirin kada ƙuri'a a ranar Alhamis kan wani muhimmin mataki gudanar da ayyukan da suka shafi cikin gida da ke ajerin manufofin shugaba Joe Biden. Firam ministan Koriya ta Kudu ya ce ƙasar za ta ba da allurar inganta rigakafin COVID ga mutanen da ke cikin hadarin gaske na kamuwa da cutar. Kim Bukum ya ce ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi za su kasance cikin waɗanda ake ganin sun fi shiga hadarin kamuwa da cutar.
Masu sauraro baki da abin da ya sauwa ake nan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku zo su abokan aiki dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Bahara Aunar ta na gabatar da shirin da kuma Julie Levis Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Sarfi da Hashim Gumel ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.